نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساكي سادوا أولا مسلا شينا الإمام البخاري دكي ريجي الزاكي أتكين غرن كانوا أولا يمتشينا العربة يو 25 قوتن ذو القعدة هجرا منذ صلى الله عليه وآله وسلم أدبو إيرا تليه للتلاتن دشيدا واندكم يزو ديلي دا ترى قوتن ترى ميلادية تدبو بي دشابير أولا مجلسي ونبكي كراتو أشكل للتاف النمي سنا الوابل الصيب من الكلم الطيب واللفر شمس الدين أبي عبد الله محمد ابن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى ونشين درس سمو نبيو درس سمو نفركو منفارة مغانا أكن تكيتتشن تاريخ مولفين ون للتافي ابن القيم وانين شي منين مصعين سائلمي suwa ne ne malamansa, wani irin gudunmawa ya bayar ta fuskar ilmantarwa da karantarwa da da'awa. Mun ce akwai gaba ɗaya da ta rage ko guda biyu da suka rage a takaitaccen bayanin wannan malami kafin mu shiga karatun littafinsa gadan-gadan. A gabar ƙarshe ko ta kusa da ƙarshe ita ce maganar mihnatuhu, wato irin jarrabawar da Allah ta'ala ya masa. Kamar yadda aka sani, Allah ta'ala yakan jarrabi wasu bayansa da jarraba iri-iri, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ashaddu an-nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthalu fal-amthal, waɗanda suka fi kowa shiga bala'i, suka fi kowa ganin jarraba, mafi tsanani su ne annabawa, sannan kuma wanda yake mafi kwatanta hanya irin tasu. Annabawa sun gamu da jarraba iri-iri yayin da suka fito suna fadar gaskiya, suna fadar abinda ba a so a ji. Allah ta'ala kuma ya ba su nasara akan al'ummominsu, akan makiyansu. Hakanan bayan Allah na kwarai sun gamu da jarraba iri-iri, musamman malamai, yayin da suke fadar abinda Allah ta'ala ya ce a fada, suke tsage gaskiya ba tare da suna jin tsoron zargin mai zargi ba. Ibn al-Qayyim ya taso a wani lokaci wanda yake cike da al'amura na saban Allah da kaucewa tafarki na manzo sallallahu alaihi wa sallama. Kamar yadda muka ce a lokacinsa, bid'a tana da ƙarfi ƙwarai da gaske, musamman a garin da yake, a ƙasar da yake, ce ya taso a cikin ƙasar Sham ko ka ce Syria a yanzu. Bid'a tana da ƙarfi, malamai kuma suna ɗaure mata gindi saboda kasancewar sun taso a cikinta kamar wani abu ne da aka gada iyaye da kakanni, ba za a yadda a bari ba. To shi da malaminsa Ibn Taymiyyah sun gamu da makida da makirci da sharri da kulle-kulle na malamai iri-iri a lokacinsa. An haɗa kai da masu mulki da alƙalai wajen cizguna musu, wajen wato matsa musu. Ibn al-Qayyim ya gamu da irin waɗannan jarrabawa iri-iri, to amma wannan bai bice abinda yake faɗa na gaskiya ba. Haskenta ya ci gaba da yaɗuwa har zuwa yanzu, gashi har gobe ana karanta littattafansa kuma ana ƙaruwa da iliminsa tun daga wancan zamanin har zuwa yau, wanda ya nuna cewa abinda aka yi ƙoƙari na a ga an danne wannan gaskiyar da yake ƙoƙarin bayyanawa bai nasara ba. Ibn al-Qayyim ya gamu da jarrabawa iri-iri, ya gamu da jarrabawa yayin da ya yi inkarin shaddur rihali ila qabril khalid, wato niƙar gari, mutum ya niƙi gari ya yi guziri ya ɗauki abin hawa daga ƙasarsa ya je Falastin domin ziyarar kabarin Annabi Ibrahim alayhis salam yace wannan baya daga cikin sunna daga koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi sahihi da Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito yace la tushaddu ar-rihalu illa ila thalathati masajid ba a da kargari a je wani guri da sunan girmama gurin in ba masallatai uku ba ce masjidi hada wa masjidi al-haram sada wa masjidi bait al-maqdis masallatan nan guda uku su aka yadda mutun ya niki gari yayi tattaki ya ebi guzuri yayi tafiya mai nisa domin ya je ziyarar su to bisa wannan fahimta Ibn al-Qayyim ya nuna rashin gamsuwa da waɗanda suke yin tattaki daga ƙasarsa su shiga har Palestine domin ziyarar kabarin Annabi Ibrahim alayhis salam to wanda ya jawo masa matsala wanda a dalilin wannan har aka tsare shi kamar yadda Imam Adh-Dhahabi a cikin littafinsa Al-Mu'jam al-Mukhtas yake cewa wa qad hubisa muddatan wa uziya li inkarihi shadd ar-rahl ila qabr al-Khalil yace an cutar da shi a wasu lokuta ko a wani lokaci har ma aka tsare shi na wani dan lokaci saboda yayi inkarin a niki gari zuwa kabarin Annabi Ibrahim alayhis salam wannan lokaci da aka tsare shi bayanai suna nuna cewa an tsare shi tare da malamin sa Ibn Taymiyyah rahimahullah an tsare shi tare da malamin sa Ibn Taymiyyah rahimahullah a 16 ga watan Sha'ban hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam tana 726 aka kama Ibn Taymiyyah saboda aka kama shi aka kama Ibn Taymiyyah saboda wannan fatawa na cewa ba za a yi tattaki a niki gari domin ziyarar kabarin annabawa ba ba shi kadai aka kama ba an kama wasu ma daga cikin almajiran Ibn Taymiyyah wanda wasu aka yi musu horo aka sake su amma shi Ibn al-Qayyim ba a sake shi ba aka ci gaba da tsare shi tare da Ibn Taymiyyah wanda wanda yake nuna maka irin matsayi da yake da shi da kusanci da yake da shi da malamin sa ta yadda aka sauki sauran daliban amma shi ba a sake shi ba kuma wanda yana nuna maka yana da tasiri sosai a cikin al'umma shi yasa aka ki sakin shi ganin cewa in an sake shi abinda yake fada din nan zai samu karbuwa a gurin mutane saboda duk abinda zaka fada da dalilin sa da hujjarsa daga alqur'ani ko daga sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam ko daga ayyukan sahabbai babu shakka duk masu hankali masu neman gaskiya za su gamsu da wannan sabanin wanda zai fadi ra'ayinsa ko zai fadi san zuciyarsa ba tare da ya kawo wata hujja da take karfafar wannan ba kuma waɗanda suke makiya a wannan lokaci makiyan Ibn Taymiyyah sun taka rawa sosai wajen ganin cewa an tsare shi wani ganin cewa ma sun canza fatawar shi kansa Ibn Taymiyyah din domin a ƙara fusata masu mulki a kansa kuma a ƙara bata masa suna a gurin jama'a Ibn Taymiyyah bai haramta ziyarar kaburburan annabawa ba mutlaqan abinda ya hana shi ne shaddur rahli ko shaddur rihali wato mutun ya niki gari da zummar zai je ziyara amma da a ce mutun yana garin yana iya ziyarar kaburburan annabawa kamar yadda zai ziyarci sauran kaburbura na mu'minai na musulmi wannan da mun abu ne sananne a shari'ance annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa zurul qubur fa innaha tudhakkirukum al-akhira ku ziyarci kaburbura domin za su tunatar da ku lahira saboda ka Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala bai hana ziyarar kabari ba abinda yace ba daidai bane mutun daga kasarsa yayi tattaki ya tafi Sham ko ya tafi Jordan ko ya tafi ina ne da sunan ya je ziyarar kabarin wani annabi ko wani waliyi amma da a garin yake ko wani abu ya kai shi garin yayi sha'awar ya je ya ziyarce su yayi musu addu'a kamar yadda ake ziyarta kowace makabarta ta mu'minai ta musulmi ayi musu addu'a wannan babu laifi Ibn Taymiyyah bai hana wannan ba to amma saboda sharri don a bata masa suna sai aka jirkita wato canza fatawar aka bata ta da kuma wannan ɗabi'a ce ta dukkan masu yaƙi da gaskiya yayin da za su ji gaskiya maimakon a faɗi yadda ka faɗa to sai a canza ta sai a bata ta sai a ce ai kaza ma kake cewa tare da cewa kai ba haka ka faɗa ba saboda dai a ƙara munana maka wato suna a ƙara bata ka a gurin waɗanda ba su taba jin abin da kake faɗa ba amma nuna masu alwaruna cewa kar su saurare ka domin suna sauraron ka za su ji cewa ba kai yadda aka faɗa ba ba haka kake faɗa ba kamar da suke cewa waɗanda suka ce ar-rahman al-arshi stawa suka ce ai abinda ma suka ce Allah ta'ala ya zauna akan al-arshi kamar yanda kake zama akan kujerarka kaga babu wani wanda yake malami na sunna da ya taba fadar haka amma dan a bata sunan shi wannan malami ko a bata aqidarsa sai a ce ai haka ma yace a ce ya ce Allah yana da jiki yana da gabobi irin na mutane saboda haka komai nashi irin naka ne wanda babu wani musulmi da zai faɗi wannan Allah ta'ala sifofinsa sun sha babban da sifofin halittunsa koda kuwa wasu daga cikin sifofinsa za su yi sunan su za su yi kama da sunan sifa ta mahaluki a ce yana ji kai ma a ce kana ji a ce yana gani kai ma a ce kana gani a ce mai rai ne rayayye ne kai ma a ce kai ma rayayye ne to amma jin sa da ganin sa da rayuwarsa tabbas ka san cewa ba irin taka bace Imam al-Maqrizi wani daga cikin malamai a masana tarihi a cikin littafinsa As-Suluk ya ba mu labari a yadda wannan al'amari ya kasance yake cewa a ranar Litinin 6 ga watan Sha'ban a shekara ta 726 an tsare Taqiyuddin Ahmad ibn Taymiyyah tare da dan uwansa Zainuddin Abdurrahman an tsare shi a barikin sojoji ta Dimashq a lokacin kuma aka daki Shamsuddin Muhammad ibn Abi Bakar ibn Qayyim al-Jawziya har ma aka dora shi akan jaki aka yawo da shi cikin kasuwanni cikin lunguna da titunan gari domin a bata shi saboda lokacin da Ibn Qayyim ya je Qudus yayi magana akan shafa'a yayi magana wato akan ceto yayi magana akan tawassuli da annabawa a lokacin yayi inkarin wato nufar kaburburan su ba masallaci ba a mutun ya tafi saboda kabarin kawai yayi tafiya ya nuna cewa wannan ya saba wa sunna to shine mutanen garin sai suka ce su ba san wannan ba musamman malaman garin sai suka rubuta doguwar takarda ta kara suka aiko wa alkalin alkalai wato shugaban alkalai na Dimashq suka aika masa wanda ake kiran shi Jalaluddin al-Qazwini to a daidai lokacin kuma Ibn Taymiyyah shi kuma yayi fatawa akan cewa mutumin da ya saki matarsa saki uku a kalma daya a magana daya ko a majalisi daya to a matsayin daya ne wato mutum ya ce wa matarsa na sake ki saki uku kaga a kalma a jumla daya ya faɗa to wannan matsayinsa a shari'ance daya ne Ibn Taymiyyah ya ce wannan shine hukunci ko kuma ya ce na sake ki har sau uku a matsayin daya yake ko a majalisi guda ya ce wannan a matsayin daya yake amma da zai mata saki sannan ya kuma binta da wani sakin a lokuta daban-daban to wannan shine sakin da sunna ta zo da shi wato in tai idda ya dawo da ita ya kuma sakinta to lokacin Ibn Taymiyyah yayi fatawa da wannan fatawar to sai kuma gashi aka rubuto musu takarda cewa almajirinsa a Baitul Maqdis shi kuma yayi inkarin wato abinan da kargari domin zuwa makabarin wani annabi ziyara to sai suka yi amfani da wannan sai aka kamo shi Ibn Taymiyyah aka kama shi ma wato Ibn al-Qayyim din har ma aka daddake Ibn al-Qayyim to bayan Ibn Taymiyyah wannan shiga Ibn Taymiyyah kurkuku da yayi na karshe ya rasu a wannan shekarar ya rasu a watan Zulqa'ida a wannan shekara ta a shekara abinnan shekara shekara biyu kai bayan wannan yana tsare shekara ta 728 sai ya rasu a watan Zulqa'ida 20 ga watan Zulqa'ida to Ibn Qayyim suna tsare tare da shi amma ba a saki Ibnul Qayyim ba bayan rasuwar malamin sa Ibn Taymiyyah sai bayan wata guda sai a Zulhijja 20 ga wata sannan shi kuma aka sako shi to haka nan an cutar da shi yayin da yayi fatawa da halaccin as-sibaq min ghairi muhallil cewa ana iya sa kudi ayi gasa ta dawakai ko gasa ta koyan harbi a sa kudi ba tare da wani a tsakiya ba abinda wasu malamai suke cewa ya halatta a samu wani ya kira wasu mutane mahaya ko maharba ya ce ga kudi na sa muku a matsayin gasa ku gwada tsere ko ku gwada harbi wanda ya cinye ga gashi ya dauka ga kyautar ya dauka malamai sun ce wannan ya halatta a samu wani a tsakiya ba su masu tseren a cikin su wani ya sa aje kudin ba to Ibn Taymiyyah da Ibn al-Qayyim su sun saba ma wannan ra'ayin sun ce ɗaya daga cikin su na iya aje kudin ɗaya daga cikin su mutum ne yana da dokin sa sai ya kira wani yaron sa ko wani makocin sa yace ina so mu yi tsere in ka cinye ni ga wannan ka dauka in ka cinye to ga 100 na baka a matsayin kyauta to Ibn al-Qayyim da Ibn Taymiyyah suka ce wannan ya halatta abinda bai halatta ba shine kowa daga cikin su ya aje 100 idan ya cinye ya dauke 100 wancan in shine wanda ya cinye ya dauke 100 wannan ta zama caca idan kowa cikin su zai aje kudi amma in ɗaya ne zai yi balantiya yace ni ga kudi in an cinye in ka cinye ka dauka kamar yadda sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu yayi da mushrikan Makka lokacin da ake yaki tsakanin Rumawa da Farisawa mutanen Makka mushrikan Makka Qurayshawan Makka suna son su ga cewa Farisawa sun yi nasara akan Rumawa saboda Rumawa suna bin addini ne ba samawi saboda su kiristoci ne saboda haka sun yarda da annabawa sun yarda da littafan da Allah ya saukar su kuma Farisawa wato mutanen Iraq su kuma a lokacin wuta suke bauta majusawa ne maguzawa ne bautar wuta suke to sai mushrikan Makka suke ganin a to ai mutanen Farisawa din nan sun fi kusa da su su ma ba su yarda akwai wani annabi ba su yarda akwai wani littafi ba su yarda akwai wata ranar alkiyama ba amma waɗancan su sun yarda akwai annabawa akwai littattafai akwai ranar kiyama akwai aljanna akwai wuta don haka sai mushrikan Makka suke goyon bayan Farisawa saboda suna ga sun fi kusa da su a aqida yayin da su kuma musulmi suka goyon bayan Rumawa saboda suna ganin su kuma sun fi kusa da su a aqida sun yarda da annabawa kuma addinin su addini ne samawi duk da cewa sun gurbata shi sun lalata shi sun yi kare-kare a ciki to amma dai in aka koma tushe suna zama kusan daidai da su to saboda haka sai suke goyon bayan Rumawa to shine sayyidina Abubakar ya sanya raƙuma cewa ga raƙuman sa guda 9 idan Rumawa ba su yi nasara akan Farisawa ba Qurayshawa su dauka domin da farko aka buga Farisawa sai suka yi nasara akan Rumawa to shine sai sayyidina Abubakar ya ce to in aka sake karawa tsakanin waɗannan dauloli guda 2 Rumawa ne za su yi nasara ga ma shi na ajiye raƙuma na idan har ba su suka yi nasara ba to ku dauka to shine Allah ta'ala ya ba su nasara ya ba Rumawa nasara a shekara ta 2 bayan hijira lokacin da aka yi yakin Badar musulmi suka samu nasara a Badar su ma Rumawa suka samu nasara akan Farisawa to kaga anan ya ba da wata dukiyar sa ya sanya ta a matsayin gasa amma su ba su sa wata dukiya ta bangaren su ba to da ire-iren waɗannan dalilai Ibn Taymiyyah da almajirin sa Ibn Qayyim suke ganin cewa ana iya yin gasa da mutum biyu ba tare da dan tsakiya ba tare da muhallil ba to suka yi wannan fatawar to sai ta bata wa sauran malaman gari rai da su suna faɗar akasin haka to wannan ma ta jawo masa matsala wanda har a lokacin Taqiyyuddin Subki ya nemi ibn al-qayyim takiyuddin as-sibti babba ne kuma shine alkalin alkalai a lokacin ya kira ibn al-qayyim ya gaggaya masa maganganu ya zama da ko ina ya zauna yana bata shi wanda har ta kai bayan wafatin ibn taymiya a ibn al-qayyim tsangoma ta yi tsangoma har shi takiyuddin as-sibti ya kira ibn al-qayyim kafin rasuwar sa da ibn al-qayyim ya riga shi rasuwa ya kirawo shi ya zauna da shi a gonar sa suka yi sulhu yace to ya daina fadar fatawar tunda dai ita ce ba a so a ji da ibn al-qayyim ya rubuta littafai akan wannan ya rubuta wani littafi sunan shi bayanul istidlal ala butlan ishtirat muhallil as-sibaq wal nidal sannan ya rubuta bayanul dalil an al-istighna'i ala al-istighna'i al-musabaqati an at-tahlil sannan a cikin littafin sa al-furusiyya nan ma ya fadada magana da hujjoji akan ba a buƙatar sai an samu wani mutum na uku wajen ayi wannan gasa to wannan shi ba ya jawo masa matsala wanda wasu daga cikin malamai suna cewa akan wannan an tsare shi to amma babu wani dalili karfa da yake nuna cewa an tsare shi akan wannan amma dai ya samu tsangoma ya ji bakaken maganganu iri-iri akan wannan fatawar tashi sai fatawarsa akan saki uku wanda muka yi magana a baya Ibn Taymiya yana da wannan fatawar to shi ma yana da wannan fatawar to ita ma ta jawo masa matsala musamman da alƙalin alƙalai ta Taqiyuddin As-Subki As-Subki sa'an Ibn Taymiya ne Ibn al-Qayyim ƙasa yake da shi a shekaru sannan kuma yana da matsayi babba a gurin gwamnati a lokacin wannan shekarunsa girmansa da matsayinsa a gwamnatance shi ya ba shi dama har ya rika amfani da wannan damar wajen cizgunawa Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala to babu wani dalili karara da yake nuna cewa an tsare Ibn al-Qayyim shi ma akan wannan fatawar amma dai ya ga tsangoma iri-iri ya ga matsaloli daban-daban a wajen waɗannan malamai za mu ga cewa malamai sun yi amfani a lokacin sun yi amfani da damar da suke da ita ta kusancin su da gwamnati wajen cuskuna ma wasu ƴan uwansu malamai akan abin da suke ganin shi ne daidai wanda wannan wani salo ne wanda da can aka yi amfani da shi kuma har koyaushe akan yi amfani da irin wannan salo cewa malamai idan wani abu ya taso na sha'anin ilimi maimakon a bari kowa ya faɗi nashi tunda dai abu ne na ilimi ana buƙatar kowa ya kawo dalilinsa a bar kuma mutane masu sauraro su auna dalilan a ga wane ne ya fi ƙarfin dalili tunda abu ne da ba annabi ba ne Allah ta'ala ya aiko a lokacin wanda zai ce a ce dole shi kadai za a bi waɗannan malamai ne waɗanda kowa yana bincikensa akwai abin da zai gano ɗan uwansa bai gano ba na abraham sai zuwa to saboda haka maimakon a samu wannan wanda kuma wannan shi yake ciyar da ilimi gaba ilimi ba zai ci gaba ba idan aka ce an sa wa malamai takunkumi sai dai su faɗi abin da ake so su faɗa to ba sai da ilimi ya ci gaba kuma ba ilimi na addini ba kuma wani irin ilimi ne idan yau aka ce ana son kawai malami ko masani sai dai ya rika faɗar wani abin da shine abin da gwamnatinsa ko kuma a al'adarsa aka taso ana faɗa to babu yadda za ilimi ya ci gaba amma yayin da za a bari cewa in malami ya zo ya faɗi magana to a ba shi dama ya faɗi dalilansa dalili shine kat in ba shi da dalili to maganar sashi mutuwa ma za ta yi ba inda za ta je ko ya shekara nawa yana faɗarta ba za ta ji ko ina ba amma zabanu fa yadhhabu jufaa wa amma ma yanfa'u an-nasu fa yamkusu fil ard ƙarya ba inda take abin nan ko an dade ana faɗarta wata rana sai an neme ta an rasa gaskiya sai ta murƙushe ta ja'a al-haqqu wa zahaqa al-batil inna al-batila kana zahuqa to sai ayi amfani da wannan dama wajen a ga an cuskunawa wanda yake faɗar gaskiya ko wanda yake faɗar wani ra'ayi wanda ya saba wa abinda aka taso ana faɗa to wannan shi suka rika amfani da shi tun a wancan lokacin aka cuskunawa Ibn Taymiya da almajiransa wanda har wasu suka rika sa'ayi cikin alƙalan cewa sai ma sun zartarwa da Ibn Taymiyya hukuncin kisa kan fa irin waɗannan masaloli kun jifa masalolin ba fa cewa ba Allah ba ba cewa ai shirka ba ba annabi ya zaga ba amma an zo ana magana cewa a kashe shi saboda kawai ya ce kadaita Allah shi kadai duk wani abin da zai jawo wa tauhidi matsala ayi kokari a hana shi to wannan shine dalilin bangoma din sannan wasu na ganin cewa ai sun dade su suna karantarwa kuma ba su faɗi wannan magana ba dan menene sai shi yanzu zai zo yana faɗa kamar wato su ba su da ilimi kenan to kuma abin ba haka bane ta yi sun sani amma ba za su iya faɗa ba shi kuma yaga yana da wato jara'a da ƙarfin zuciya da zai iya faɗa ya zo ya faɗa saboda haka in ba za ka taimaka masa kan faɗar gaskiya to ka kyale shi amma ba ka yi sa'ayi wajen ka ga cewa ka zubar da zininsa ba to irin waɗannan su ne abubuwan da suka jawo aka jarrabi Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala tare da malaminsa wanda wannan bai hana shi ya ci gaba da bayyana ra'ayinsa ba da abin da yake gani shi ne daidai ba tare da yana jin tsoron wani ba rahimahullah to sai gaba ta ƙarshe shi ne wafatinsa bayan dogon lokaci da ya ɗauka wajen gwagwarmaya da ƙoƙari ba dare ba rana a rubuce ko kuma a karance wajen ya ga cewa ya yaɗa tafarkin magabata ya yaƙi bid'o'i da dama waɗanda aka ƙirƙiro shi da irin abin da ya gamu da shi na jarraba iri-iri Allah ta'ala ya karɓi ransa bayan ya shekara 60 bayan ya cika shekara 60 a daren Alhamis 13 ga watan Rajab a shekara ta 751 a lokacin kiran sallar isha'i Allah ta'ala ya karɓi ransa ya koma ga Ubangijinsa an yi masa jana'iza kuma manyan mutane na gari sun halarci jana'izarsa da manyan mutanen kirki da aka san su min al-khassati wal-amma kamar da Ibn Kathir yake cewa da mutane waɗanda suke manya na gari da sauran jama'ar gari yace wata zahama an-nasu ala hamli na'shihi mutane suka rika turereniya wajen daukar makararsa kowa yana so ya ga cewa shi ya dauki makararsa kuma jama'a masu yawa suka raka shi kamar yadda Ibn Rajab yake faɗa a cikin Zailu Tabaqat al-Hanabila yace wa kanat janazatuhu hafilatan jiddan wato janazarsa ta cika sosai kamar janazar malaminsa Ibn Taymiyya lokacin da ya mutu aqalla aka fito da shi duk wannan wato bakin jinin da aka yi kokarin a nana masa da kiyayyarsa da aka yi kokarin a dasa a cikin zukatan al'umma lokacin da ya mutu makiyansa suka fahimci cewa ashe aikin banza suke yi saboda kakab garin Dimashq kowa sai da ya fito duk aka rufe shaguna kasuwanni duk aka rufe su kowa ya fita jana'izar Ibn Taymiyya ne ya rasu an ce mutum uku ne kawai suka fito ba a gansu ba su ma kuma an ce saboda suna tsoron mutane saboda an gansu a ce ga wannan shine yayi wa malam kaza kaza da kaza da kaza su suka ja su ma da sun san cewa ba abinda za a yi musu da za su fito saboda haka su kadai ne aka ce sun abin nan kamar yadda Ibn Kathir yake faɗa a cikin Al-Bidayah wa Nihaya yace lam yatakhallaf anha min ahli Dimashq siwa 3 nafar mutum uku ne daga cikin mutanen Dimashq basu fito ba to dama Imam Ahmad yana cewa qulu li ahli al-bid'i bainana wa bainakum al-janais saboda haka duk da yadda aka yi ta kokarin a sanya kiyayyarsa da a sanya masa bakin jini a cikin zukatan mutane wannan bai hana a fahimci gaskiyar wannan bawan Allah ba an binne Ibn Taymiyya Ibn Qayyim anan kusa da kabarin mahaifiyarsa a makabartar da ake kiranta makabartar Al-Babus Sagir wato karamar kofa wanda har yanzu kabarinsa yana nan sadadde ne a cikin garin Dimashq a kasar Syria kuma mutanen kirki sun yi ta yi masa kyakkyawan mafarki bayan rasuwarsa, wanda kun san mafarkin mumini shine bushra as-saliha da ta rage daga wani yanki daga cikin yankin annabci da ya rage shine mafarkin mutum mumini. Shi da kansa kamar da ibnu rajab yake fada a zainu tabaqat al-hanabila, shi da kansa ibnu al-qayyim yayi mafarki kafin rasuwarsa, yayi mafarki ya ga malamin sa bayan rasuwar ibnu taymiya, sai ya ganshi a bacci, sai yake tambayar ibnu taymiya wani irin matsayi ka samu a gurin Allah, sai yake ce masa ya samu babban matsayi wanda yana sama da wasu manya ma da aka sani. Allah ya dauka ka matsayin sa har ma yana kan wato matsayin sa ya kire na wasu ba'dul akabir, su manyan mutane, manyan salihai. Sai ibnu taymiya yake ce masa wa anta kitta talhaqu bina, kai ma saura kiris ka cin mana, walakin al'an anta fi tabaqati ibnu khuzaimah, amma yanzu kai kana ajin su ibnu khuzaimah. Kusai ibnu khuzaimah ɗaya daga cikin manyan malaman hadisi wanda yake da littafin as-sahih, ibnu khuzaimah an-naisaburi. To wannan shine takaitaccen tarjumar ibnu al-qayyim, wanda zamu karanta littafin sa al-wabil as-sayyib min al-kalim at-tayyib. Akwai littafai da ibnu al-qayyim ya rubuta banda wannan littafin, muna iya ambaton wasu kadan daga ciki. Yayi rubuce-rubuce da yawa, yayi rubuce-rubuce da yawa. Wannan littafin da yake gabansa, da yake gabanmu, yana daga cikin rubuce-rubucen sa, yana da I'lamul Muwaqqi'in har rabbil alamin, wanda littafi ne sananne, an buga shi a cikin sifili hudu. Yana da littafin Igasatul Lahfan min Masayidi Shaytan, shi ma an buga shi a cikin sifili guda biyu, da wata rana insha Allah bayan mun gama wannan tayiwu mu dirkake shi. Yana da Igasatul Lahfan fi hukumi talaqil ghadban, wanda yayi magana akan hukuncin sakin wanda ya saki yana wato yana fushi, mutumin da ya fusata sai ya saki matar shi, ta saku ko bata saku ba. To yana da littafi akan wannan. Yana da littafin Amsalul Quran, yana da Badayul Fawaid, yana da littafin At-Tibyan fi Aqsamil Quran, yana da littafin مدارج السالكين، يرى لتاف جلاء الأحكام في الصلاة على خير الأنام، يرى لتاف الداء والدواء، وندعك كراء الجواب الشافي لمن سأل عن الدواء الشافي، يرى لتاف حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، يرى لتتفيد داما وندا واتو سندو شل التاف وجن ثمانين دو نابو. Littafansa sun kai wajen 80 ko anan ya ambaci wajen littafai 86. Littafin Rawdatul Muhibbin wa Nuzhatul Mushtaqin, yana da Kitabur Ruh, yana da Shifaul Alil fi Masailil Qada'i wal Qadri wal Hikmati wat Ta'lil, wanda littafi ne da banga littafin da aka rubuta akan mas'alar kaddara, ba kamar littafin su, kamar wannan littafin. Duk wani abin da kake so ka sani game da mas'alar kaddara, mecece kaddara, menene al-qada' wal qadar, to zaka samu a cikin wannan babban littafi nashi, wanda shafuka ne ɗaruruwa. Mala yake cewa bismillahir rahmanir rahim, akwai wanda zai karanto? To bismillah.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله سبحانه وتعالى المسؤول المرجو الإجابة أن يتولاكم في الدنيا والآخرة وأن يصبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وأن يصبغ عليكم ظاهر نعمه ظاهرة وباطنة وأن يجعلكم ممن إذا أنعم عليه شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر. فإن هذه الأمور الثلاثة عنوان سعادة العبد وعلامة فلاحه في الدنيا والآخرة وأخراه ولا ينفك عبد عنها أبدا فإن العبد دائم التقلب بين هذه الطبقات الثلاث بين هذه الأطباق الثلاث الأول نعم من الله تعالى تترادف عليه فقيدها الشكر وهو مبني فقيدها الشكر نعم فقيدها الشكر وهو مبني على ثلاثة أركان الاعتراف بها باطنا والتحدث بها ظاهرا وتصريفها في مرضاته في مرضات وليها ومسديها ومعطيها فإذا فعل ذلك فقد شكرها مع تقصيره في شكرها نعم
ما لا ينشي بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة لا حول باب وتدبار ولا قوة باب ونكرف إلا بالله سيد الله العلي وانديك مدوككي العظيم وانديك ميجرمة كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة تيت استعانة wato kalma ce da bawa yake fadarta domin neman taimakon Allah ba kalma ce da ake fadarta domin neman tsari ba ko kuma wato saboda faruwar wata musiba wasu sukan fade ta idan wata musiba ta faru sai ce la haula wala quwwata illa la haula wala quwwata ba ta musiba bace ba kalmar da ake fada bace wajen faruwar wata musiba in musiba ta faru abinda shari'a tace a fada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un alladhina idha asabatuhum musibatu qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan ita ce kalmar da ake fada yayin da wata musiba ta faru ita kuma kalmar la haula wala quwwata illa billah ana fadarta ne domin neman agaji da taimako akan abinda kake so ka aikata duk wani abinda bawa zai aikata ba zai iya aikata shi ba sai ya samu taimako da tallafi da agaji daga Allah ko menene shi sawa'un abin da ya shafi addinin sani ko abin da ya shafi rayuwarsu ta duniya shi yasa aka shar'anta mana yayin da muka ji mai kiran sallah yace hayya ala salah hayya ala falah mu ce la haula wala quwwata illa billah a lokacin ana kiran ka zuwa ga sallah ana kiran ka zuwa ga samun babban rago saboda haka sai ka nuna cewa wannan kira da aka yi maka ba za ka iya ansa shi ba sai da taimakon Allah da agajinsa don haka Allah ya kawo maka tallafi da agaji ka ansa wannan kira wannan shine abinda fadar wannan kalma yake nunawa kai dabarar ka alhaul shine dabara ba ka da wata dabara taka ta karan kanka kai a matsayinka na dan adam wala quwwa ba ka da wani karfi kowane iri ne naka na karan kanka in kaga dabarar ka ka ci nasara to Allah ta'ala ne ya taimaka maka karfin ka idan ka samu wani abu to Allah ta'ala shi ya taimaka maka ba wannan karfin bane to wannan shi ne sa ibn al-qayyim zai shiga talifi zai shiga rubutu don haka sai ya nemi taimakon Allah ta'ala ya bashi karfi na ilimi ya bashi iko ya bashi fahimta da zai rubuta abin da yake daidai shi kokarinsa da kwazansa da karfinsa da iliminsa da basirarsa su kadai ba za su isa ba sai da agajin Allah da taimakonsa wannan shine hikimar budewa da wannan jumla fara da la haula wala quwwata illa billah al-aliyyi al-azim sai yace Allah subhanahu wa ta'ala al-mas'ul al-marju' al-ijabata an yatawallakum fi dunya wal-akhirah kamar yana magana da almajiransa wadanda ya rubuta wannan littafin saboda su yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala shine abin roko shi ake fatan ya ansa addu'ar da bawansa zai yi an ya tawallakum kuma ya jibince ku fi dunya wal akhirah shine ake fatan ya ansa ya jibince ku a duniya da lahira ya dauki wato nauyin lamurran ku duniya da lahira wa an yusbigha alaikum ni'amahu zahiratan wa batina sannan kuma ya kwararo muku ni'imominsa na zahiri da na batini ni'imominsa na sarari wanda ido yake gani ko hannu ya taba ko kunne ya ji ko ya mutun ya ji sa a jikinsa ko kuma ni'ima ta badini wacce take da alaka da nutsuwar zuciya da kwanciyar hankali wanda wani abu ne wanda dan adam ba zai ganshi a kurukuru ba amma zai san da shi ni'ima ce da Allah ta'ala yake wa bawa to ubangiji ta'ala shine muke roko muke fatan ya kwararo muku waɗannan ni'imomin sa na zahiri da na badini na zahiri shine wasu malami suka ce na zahiri shine abinda mutun zai ci ya sha ya samu gurin kwanciya ko ya samu tsaro na badini kuma shine abinda Allah ta'ala zai ba mutun na imani da tsoron Allah to ubangiji ta'ala shi yake bawa wannan wa an yaj'alakum mimman idza an'ama Allah alayhi shakar kuma ya sanya ku cikin bayinsa waɗanda idan Allah ta'ala ya musu ni'ima sai su gode wato su zama bayinsa na wanda in Allah ta'ala ya masa ni'ima sai ya gode wa Allah wa idza tuliya sabar in Allah ya jarrabe shi kuma sai ya haƙuri wa idza aznaba istaghfara idan kuma yayi laifi sai ya nemi gafara bale yace fa inna hadhihi al-umura ath-thalathata hiya unwanu sa'adati al-'abd ce waɗannan abubuwa guda uku sune alamar wato arzikin bawa duniya da lahira wa alamatu falahihi fi dunyahu wa akhirahu tace alamar samun rabauta sa a duniya da lahira waɗannan abubuwa guda uku abu na farko in Allah ya masa ni'ima ya gode wa ni'imar Allah abu na biyu idan wani abu ya Allah ya jarrabe shi da shi yayi hakuri abu na uku idan yayi wa Allah laifi ya nemi gafararsa to duk bawa idan ya sifantu da waɗannan sifofi guda uku to alama ce ta cewa shine mai rabauta a duniya da lahira alama ce ta nuna ya rabauta a rayuwarsa ta duniya da lahira malam yace wala yanfaku abdun anha abadan babu yadda za a yi bawa ya zamana ya fita daga waɗannan abubuwa guda uku gaba ɗayan su ko dai ya kasance yana cikin ni'ima ko kuma Allah ya jarrabe shi da wani abu kishiyar ni'imar ko kuma yayi wa Allah laifi zaka waɗannan abubuwa guda uku su ne abubuwan da rayuwar bawa take kai kawo a kan in ba wannan ba wannan in ba wannan ba wannan in baya cikin wannan to yana cikin wannan ko dai yana cikin ni'ima ko yana cikin akasinta ko yayi laifi ko bai yi laifi ba haka waɗannan abubuwa su ne guda uku da suke kai kawo akan bawa yace fa innal abda da'imu taqallubi baina hadhihi al-atbaq al-thalatha bawa mai yawan kai kawo ne rayuwarsa tana yawan jujjuyawa ne akan waɗannan halaye guda uku in baya nan yana nan in baya can yana can saboda haka mai zai yi rayuwarsa ta zama ta yi kyau shine ya lizimci waɗannan abubuwa guda uku ya lizimci godiya ga Allah yayin da Allah ya ni'imta shi da wata ni'ima ya lizimci haƙuri yayin da Allah ya jarrabe shi da wata jarraba abu na uku kuma idan yayi wa Allah laifi ya nemi gafararsa yace al-awwal hali na farko ni'amun min Allah ta'ala tataradafu alaihi ni'imomin Allah ta'ala waɗanda suke wato biyo juna a kansa wannan tazo wato kullun cikin ni'imomin Allah yake ba lokacin da bawa zai wayi gari baya cikin wata ni'ima ta ubangiji tun daga samuwarsa har zuwa komawarsa ga Allah saboda rayuwarsa ni'ima ce ta daga ubangiji da yayi shi mutum bai yi shi dabba ba ni'ima ce daga ubangiji sannan ya bashi ci da sha ni'ima ce daga ubangiji ya bashi lafiya ni'ima ce daga ubangiji ya bashi sitirar da zai sa ya bashi tsugunin da zai kwanta kasar da zai taka ya yi tafiya a kanta samaniya da za ta yi masa abin nan ruwan sama da zai saukar masa tsirrai da zai fitar masa daga kasa dole ni'imomi ne na ubangiji da bawa baya fita daga cikinsu saboda ka ni'imomi ne waɗanda ta taradaf wato tana kwarara tana zuwa ɗaya bayan ɗaya saboda ka bawa yana kasancewa cikin wannan faqaiduha don haka abinda zai dabaibaye masa wannan ni'imar ya zama da ya rike wannan ni'imar Allah ta'ala bai kwace ni'imarsa ba in lafiya ce Allah ta'ala ya bar shi da lafiyarsa in arziki ne na dukiya Allah ya bar masa arzikinsa in mutunci ne Allah ya rike masa mutuncinsa kai ya zube in wani mulki ne yake jin dadinsa Allah ya rike masa mulkinsa kai ka a kwace in ilimi ne ya mori iliminsa ta inda zai amfane shi in ƴaƴa ne su zama masu tarbiya masu albarka waɗannan ni'imomin abinda zai sa Allah ta'ala wato abinda zai dabebe masa wannan ni'imar su tsaya ni'imar ta tsaya ba tare da ta gushe ba mala yace ashkur shine godiya yayi wa Allah godiya ita kuma kalmar godiya din nan kalma ce wacce ta ginu ko kuma a aiki ne wanda ya ginu akan rukunai guda uku inji mala ci abubuwa guda uku sai sun samu ne sannan aka samu ashkuru sai aka samu godiya wanda ita kuma godiyar nan ita ce za ta sa wannan ni'imar ta ci gaba da dawama abu na farko al-i'tirafu biha batinan ka yadda har zuci cewa Allah ne ya maka wannan ni'imar ba dabarar ka bace ba kwazon ka bane ba karfin ka bane Allah ta'ala shi ya ga dama ya baka idan dukiya ce ba dan kafi kowa nema ba yasa ka samu bawo shi yana cewa zafin nema baya ka samu saboda ba zafin neman ne yasa ka samu ba akwai wanda yafi ka zafin neman amma bai samu ba kai Allah ta'ala ya baka ba wai ilimi kafi kowa ba shi yasa ka samu wannan ba imani kafi kowa ba ba karfi kafi kowa ba akwai wanda sun fi ka karfi ba su samu ba ba jama'a kafi kowa ba akwai wanda sun fi ka jama'a amma ba su samu ba saboda ka yadda cewa Allah ne da ya baka shine al-i'tiraf ka yadda cewa daga Allah take kada kai ta karuna da aka gaya masa yace inna ma utitu ala ilmin indi yace ni da man ina san zan samu saboda ina da ilimi na san hanyar kasuwanci na san duk hanyoyin da ake bi a samu kuɗi saboda ka ba yadda za a ce na zauna a tsiyace zai wahala da mu ka sa akwai waɗanda suke ganin haka yana ga yaje yayi karatu ya samu manyan certificate kawai zai rika ganin to ya za a yi zauna a talauci ai ba zai yi ba saboda me yana ganin cewa shi yanzu ya cancance ya kuɗi ko ya san wane da wane a gwamnati don haka ya dole ne ya kamata a ce shi yanzu ba irin mota kaza yake hawa ba ko ba a ƙasa yake tafiya ko ba a babur yake tafiya yanzu mota yake hawa don haka in ya samu ya rika ganin cewa ai dalilin in ba dan wannan ba zai samu ba don haka shi ya cancanci ne daman ya samu don haka kawai an bashi ne saboda cancanta to kaga wannan ba yi tirafi don haka ba wa ya rika ji a ransa cewa ba dabarar sa bace ba tsamin sa bane yasa ya samu ne Allah ta'ala da ya so ni imta shi ya bashi yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir ubangiji shine yake shimfida arziki ga wanda ya so ya hana wanda ya so Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jadd minkal jadd da ka in ya bayar babu mai hanawa in ya hana babu mai bayarwa to bawa ya rika jin wannan a ransa wannan sharadi rukuni ɗaya na farko kenan na godiya kuma shine jigo sai ya fara jin wannan sannan duk sauran za su biyo baya na farko kasancewa ni'imar da Allah ta'ala ya maka ni'ima ce idan kana cikin ni'ima baka san ma ni'ima ce Allah ya baka ba to ba yaushe za ka yi godiya sai ka fahimci cewa abu kaza da nake ciki ni'ima ce ka santa sannan ka san waye ya yi maka ita shine kasancewa Allah ta'ala shine ya yi maka idan baka san Allah ta'ala shine ya yi maka ba to ba za ka gode masa ba sannan ka yi itirafi bayan ka san shi ya yi maka ka yi itirafi ka fito a fili ka faɗi cewa shi ya yi maka shine at-tahaddathu biha zahiran a zahiri ka fito ka faɗi cewa wannan ni'imar ba dabarar ka bace ba ƙarfin ka bane ba ƙwazon ka ne ba ba iyawar ka bace Allah ne ya yi maka ka rika fadar ni'imar da Allah ta'ala ya maka ba a so Allah ta'ala ya maka ni'ima amma kullun kana ɓoyewa baka so a sani saboda akwai irin waɗannan mutanen waɗanda Allah ta'ala zai musu ni'ima amma ba sa san a san ma suna da wannan ni'imar saboda suna ganin wai za a sa musu ido in aka san abinda suke samu a harkar nan tasu shikenan za a sa musu ido ko ko za a yi kitififi a yi kumbiya-kumbiya su rasa saboda haka ba za ka ji komai na a bakinsa ba sai kuka kullum ya je kasuwa ya dawo sai kai kasuwa ba kasuwa ba zai taba gaya maka cewa ba ya samu alheri sai dai ya gaya maka cewa ba a ciniki saboda kada wata matsala ta zo a ce ya taimaka ko cikin dangi a ce ga wani yana bukatar taimako taimaka to dama ya riga ya muku kan daga rikicin farko ya ga muku ba ya samu komai to me za ku je ku tambaye shi akwai wanda in yana samu ba za ka san ba za ka ji shiru amma in yasa ya samu yar tangarda ba wai ya rasa samun duka ba inda yana fita yana cinikin miliyan 1 da yana cinikin miliyan 500 to sai ya je yana bin mutane da Allah ya taya mu da addu'a kasuwa ta ja da baya amma in ta dawo ba zai zo ce ku taya mu godiya ga Allah kasuwa ta dawo ba amma in ta ja baya to sai ka sani sai ka sani ba wai ya rasa bane a ya rage abin da ya samu ki samu ne ragu to sai ka rika jin kwakwazan sa kenan innal insana khuliqa halu'a idza massahu ash-sharru jazua wa idza massahu al-khayru balu'a illa al-musalli an Allah ta'ala haka ya halicci dan adam mai yawan raki mai yawan kwakwazo idza massahu ash-sharru jazua in wani abu na sharri ya same shi sai kai ta jin rakin sa ba hakuri wa idza massahu al-khayru balu'a amma da zarar alkhairi ya same shi sai ka same shi matsolo sai ka same shi mai hanawa mai ruwa to sharadin godiya ga Allah shine at-tahaddathu bi hadha zahiran shine abinda Allah ta'ala ya ce amma bi ni'mati rabbika fahaddith ka zantar da ni'imar da ubangiji ya maka ka fada shi ma yana daga cikin alamomin godiya a ganta a zahiri a ga kana ba wa iyalanka abinci mai kyau ba ka rika musu ruwar abinci ba a ga kana musu sutura mai kyau a ga kai ma kana sa sutura mai kyau annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah yana son bawa idan ya ni'imta shi ya ga alamar ni'imar nan a tare da shi to wannan abu ne da Allah yake so tare da bawa me yasa Allah yake son shi saboda alama ce ta godiya ga Allah ta godiya ga Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan yayin da ya ga wani mutum cikin wani irin shiga ba kyan gani annabi ya ce ba ka da dukiya ne ya ce ai ba wata dukiyar da Allah bai bashi ba ya bashi raƙuma ya bashi shanu ya bashi ƙananan dabbobi ya bashi dukiya wato maƙudan kuɗi ya bashi bayi amma kuma ga shi nan wato wuri janjan shazaran mazaran annabi ya ce ai ba haka ne Allah yana son in ya ga bawa ni'ima ya ganta alama a jikinsa to wannan shine at-tahaddathu biha zahiran rukuni ne na biyu daga cikin rukunan godewa Allah ta'ala sannan rukuni na uku wa tasrifuha fi mardati muliha wa musdiha ko fi mardati waliha kamar da yake a nuskar ko fi mardati muliha wa musdiha wa mu'tiha da kuma sarrafa dukiyar nan kashe wannan dukiya a cikin abin da zai samun masa yardar wanda ya bashi wannan dukiyar wanda yake majibincin wannan dukiyar shine kuma ya bashi dukiyar wato kai abin da zai samun maka yardar Allah da dukiyar kada kai amfani da dukiyar wajen saban Allah kada kai amfani da dukiyar wajen cin zalun wasu wajen danna haƙƙin wasu wajen cuskuna ma wasu wasu Allah ta'ala ya ba su dukiya dukiya ta fitar hankali da wasu ba su ma san yawanta ba amma abu ne mai sauki su cuci laburan da yake aiki karkashin su abu ne mai sauki a gurin su gafa ma duɗiyar dukiyar sun tara amma wannan ba zai hana su cuta ba cutar laburan da za su ɗauki wani abin da bai taka kara ya karya ba su bashi sai ka gaya musu aiki sun ƙi biyan shi ko ya zo za su biya shi sai sun mulakanta shi aiki yayi ba sadaka za su bashi ba ba kyauta ba amma sai an mulakanta shi ya gama aiki a ce to ka jira yayi ne yana jira ko a ce je ka dawo sai ya galabaita sannan dauka a bashi a cikin kaskanci ya durkusa yana godiya shi kuma mai abin yana daga kai yana hura hanci to kaga wannan sarrafa dukiyar sai yake amma ba inda ya dace ba ba abinda zai ja masa yardar Allah ba ko ya rika wadaka da dukiyar yana almubazzaranci da ita ko ya rika kashewa wasu mutanen banza dukiyar ya dauki dukiyar ya ba ma waɗanda za su je su yi saban Allah da dukiyar tare da cewa ga waɗanda suke da bukata ya hana su, to wanda yana nuna bai gode wa ni'imar da Allah ya masa ba. Sauraka rukunan gode wa ni'imar Allah su ne waɗannan abubuwa guda uku. Ya ji a ransa cewa Allah ta'ala ne ya bashi wannan ni'imar ba da bara sababa, sannan kuma a zahiri ya faɗa Allah ya masa ni'ima. Sannan abu na uku, ya guda ya tafiyar da dukiyar cikin abin da zai samu masa yardar Allah. To in yi haka, to ya zo da abin da zai tsare masa wannan dukiyar a gurin Allah. Shi ne abin da Allah ya ce, in shakartum la azidannakum, idan har kuka gode zan ƙara muku. Godiya ga Allah alama ce ta nuna cewa bawa ya risana wa Ubangiji ya miƙa wuya gare shi. Alama ce ta nuna cewa bawa Allah abana bawa yana son Ubangijinsa. Domin wanda zai yi maka ni'ima ka nuna jin daɗinka ka yaba masa, alama ce ta kana son shi. Amma wanda zai yi maka ka koma gefe ka saba masa ko ka faɗi maganganu marasa daɗi game da shi, alama ce ta nuna baka son shi, kuma alama ce ta butilci ta kufranun ni'ima. To babu wanda yake wa bawa ni'ima irin Allah ta'ala. Shine ni'imarsa ta game kowa da kowa. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Babu wata ni'imar da zaka tashi a cikinta ba daga Allah take ba. To kaga ashe shi yafi cancanta ka nuna kaunarka da soyayya ka gare shi. Ita ce alamar kana son shi. Don haka godiya alama ce ta kana son Allah. Wanda son Allah ta'ala rukuni ne daga cikin rukunan bautarsa. Duk abinda zaka yi wa Allah in babu mahabba a ciki ba bauta bane. Sai ya zama da ya kunshi mahabba, ya kunshi soyayya. Shi yasa ibada ake cewa ghayatu dhulli ne wal khudu'i ma'a tamamil mahabba. Ka miƙa wuya na ƙarshe ka nuna baka isa ba a gaban Allah tare da kuma cikakkiyar soyayya. To wannan in kai haka shine ka bauta wa Allah. Amma yayin da zaka yi aiki na ibada ba tare da soyayya da kauna ba a cikin zuciyarka, to wannan abu koda kuwa kamanninsa kamanni ne ta ibada ba ibada bace. Dole sai ya samu waɗannan rukunai guda biyu. To ashukuru, godiya ga Allah, wani abu ne wanda yake tabbatar da yake fassara mahabbar da take cikin zuciyar bawa ga Ubangijinsa. Kuma wannan shi zai tsare shi daga faɗa azabar Allah, tunda Allah ta'ala baya azabta wanda yake so. In har Allah yana son ka, to ba zai azabtar da kai ba. In har ka samu mahabba ta Ubangiji. Shi yasa lokacin da Yahudawa suka ce nahnu abna'ullahi wa Yahuda da Nasara suka ce nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu, sai Allah ya ce qul falima yu'adhibukum bi dhunubikum. Da kuke masa laifi yana azabta ku. Alhabibu la yu'adhibu habibahu. To in har kun samu godiya ga Allah, to kun samu soyayyarsa. Shi yasa Allah ya ce ma yaf'alullahu bi 'adhabikum in shakartum wa amantum wa kana Allahu shakiran alima. Ba abinda Allah zai na azabtar da ku. Me zai sa Allah ya azabtar da ku? In shakartum, in har kun yi godiya, wa amantum, kun yi imani. Shi yasa Allah ta'ala ya sifanta annabawansa da sifa ta godiya, saboda gaya ce ba wasila ba ce. Sifa ta godiya gaya ce, maqasudi ne, target ne da bawa yake so ya kai gare shi. Shi yasa wasu ke cewa sifa ta godiya maqami ne daga cikin al-maqamat. Ba kowane bawa ne yake kaiwa wannan ba. Allah ta'ala ya sifanta annabi Nuhu da godi da cewa shi bawa ne mai godiya. Zuriyata man hamalna ma'a Nuhin innahu kana abdan shakura. Cewa annabi Nuhu bawa ne shakuran mai godiya. Allah ya sifanta annabi Ibrahim da godiya, shakiran li an'umihi ijtabahu wa hadahu ila siratil mustaqim. Allah ce shakiran li an'umihi, mai godiya ne ga ni'imomin Allah. Hakanan annabi Musa alayhi salam, Allah ta'ala ce ya Musa inni istafaituka bi risalati wa bi kalami fakhudh ma ataituka wa kun min ash-shakirin. Allah ya umarce shi da ya kasance daga cikin masu godiya. Hakanan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, Allah ta'ala ya umarce shi da ya zama mai godiya. Yake cewa balillaha a'bud falillaha fa'bud wa kun min ash-shakirin. Ubangiji ta'ala ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam cikin masu godiya. Allah ta'ala yake sifanta muminai da cewa sun samu matsayin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, sun samu matsayin da suka samu wanda har yafi na manya-manyan kafiran da suke ji da nasaba, suke ji da dukiya, suke ji da mulki saboda godiya da suke wa Allah. Kazalika fatanna ba'dahum bi ba'd li yaqulu a ha'ula imanna Allahu alaihim min bainina allati alaysa Allahu bi a'lam bi shakiri. Allah ce haka muka fi shashin su da sashi, muka fitinni manyan Qurayshawa da waɗanda suke talakawa amma sun yi imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam, suke mamaki a ha'ula imanna Allahu alaihim min bainina, yanzu waɗannan talakawa da ba kowan kowa ba, wasu ma daga cikin su bayinmu ne, ya aka yi su samu ɗaukaka a gurin Allah. Allah ce alaysa Allahu bi'alam bishakirin, Allah ba shi yafi kowa sanin masu godiya ba? Wannan godiyar ta kai su wannan matsayin da suka fifita akan masu nasaba da dukiya da mulki. Saboda godiya makami ne babba daga cikin makamat da bawa yake takawa, kuma ba za ta tabbata ba sai sun hada waɗannan rukunai. Baka godiya ba wai kawai abu ne da zaka faɗa da batar baki ba ka ce na gode, amma gaɓoɓinka su ƙaryata abin da kake faɗa da bakinka. Dole sai aikinka ya tarjama wannan abun. Allah ta'ala yana gaya wa Annabi Dawud alayhi salam, i'malu ala Dawud shukra wa qalilun min ibadiyash shukur. I'malu ala Dawud shukra, ya ku iyalan Annabi Dawud da Dawud din ka, ku yi aiki domin nuna godiya. Ashe kaga aiki, ashe kaga godiya ba za ta yi ba sai tare da nuna da tare da yin ta a aikace. Sune waɗannan abubuwan da malam ya faɗa, sai ka yi su a aikace, sannan kake mai godiya ga Allah ta'ala. Idan baka yi ba to ka zama mai godiya ba, kai lokaci bai ba to hasken sa ne ya kashe min ido, bana ganin sa. Saboda haka godiya wani makami ne daga cikin makamat da bawa yake takawa ya samu matsayi a gurin Allah. Haka za mu kwana a nan sai sati mai zuwa insha Allahu, abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada, na kuskure Allah ya